Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka. Sannunmu da jibirin jibancin juna tare a cikin shirin na nasiyan juma'a. Shirin da ke zuwa mai sauraro a duk ranar juma'a a wannan lokaci mai tarin albarka. Shirin ne kuma wanda ya saba kasancewa tare da malamai mabambanta, inda a yau a ɗakin gabatarwa muke tare da bako na musamman. Wana assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ki da hajiya. Sunana Kabiru Abubakar Aminu. Mutane sun fi sanina da suna Dr. Asgar.
Malam, barka da kasancewa tare da mu a ɗakin gabatarwa.
Barka ki dai, barka da warhaka.
Malam, maudu'in da zamu tattauna a kai yau shine shin me ke kawo taɓarɓarewar tarbiyya akan social media? Zan iya cewa maza da mata, amma kuma za mu fi ba mata. Mata za su fi ɗaukar rinjaya a nan. Saboda za ka ga mace da aurenta da mutuncinta da komai, amma idan ta kafa waya, ta sa ring light, ta fara raye-raye, ko kuma tana hawan waƙa, tana sauka, tana hawa, tana sauka. Kuma wannan abin da suke yi yana kashe aure wani lokaci. Shin malam, ta ina za a fara magance wannan matsala?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باي هكا يوم ما سأل بركة وأن نسكي بيد مو أولا تشامي البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى هجياتا أمبتا الأمر سوشيال ميديا كوكما أهو سمتي كفافن سادة زمنتان زمني الأمر يدى وعي غري يزما روان دري كانوا ورغمي أتكن الأمر رأيوم babu shakka wannan al'ada ta social media a cikin sama da shekaru 15 da suka wuce ta samu gindin zama a cikin rayuwarmu gabaki daya a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na ƴan Najeriya a matsayin mu na ƴan arewa musamman ta yadda za a ga hauhawar masu amfani da waɗannan tashoshi kullun karuwa yake kafafe musamman irin Facebook, irin Twitter, irin Instagram, irin TikTok, irin Telegram ga sunan dai kala daban-daban Snapchat wacece da wacece. Waɗannan abubuwa babu shakka sun yi tasiri a rayuwarmu kuma sun canza yadda ake kallon abubuwa da yawa. Ba na so na cika mu da surutu akan alƙaluma statistics wanda suke nuna yawan masu amfani da abubuwa da irin addiction wato hali na abin ya zama wasu kamar cuta. Wadda kamar da kwaya take zama wa mutum ba sai mun kai zuwa ga wannan ba amma abin da ya kamata mu kalla shine hadarin da ke cikin mu'amala da waɗannan kafafan sadarwa musamman ga iyamace sawa'un wannan iyamacar mata aure ce ko budurwa ko bazawara duk wata mata dai mai mutunci wata san ciwo kanta wanda take da ƴaƴa ko ba ta da ta za ta haifa take da iyaye take da yayye take da miji ko take sa ran za ta yi aure abu ne mai hadari musamman muka lura da cewa duk abin da mutum yake sakawa akan TikTok ko Facebook ko Instagram ko WhatsApp wannan platform din fa yana nan yana saving abubuwa za a iya retrieving za a iya dawo da su daga baya zaka iya wanda yake so zai iya zuwa ya kwakulo su ya sakulo su so da yawa mun sha ganin a ce wata za ta yi aure mijinta ya ce ya fasa wanda zai aure ta ce ya fasa at the 11th hour ana gaba daurin auren saboda mene saboda an turo mishi da wata wasu hotuna na badala ko rashin kirki da tai sannan kuma yake ya mace musulma yanzu kina ganin nan da shekara 20 ko 15 ko makamantan haka idan yayinki suka taso idan suka ga wannan videos din da kika yi da wannan waƙoƙin da suka hau yaya za su ji a ce wannan mahaifiyarsu ce a shekarun baya take yi wannan yaya wani ido zaki kalle su idan kika mutu kika je lahira waɗannan bayanan da suka shafa abun da kika saka da ya zaki iya bayar da su ana samun yanayi wanda ma zaka ga wani ma ya rasu ko ta rasu amma kuma ga waɗannan videos din suna ta yawo akan platforms ana ta ganin su ana ta ƙara wallafa su a shafuka daban-daban wanda wannan yana ƙara mata zanubai saboda haka abin ya da hadari kwarai da gaske laifi na farko da za a tuhumi wani da shi shine a tuhumi iyaye da mazaje da sauran waɗanda suke auliya ko ausiya ga mata suna da laifi laifin su shine sun kidara su yi aikin da aka daura musu aikin da shi ta dora musu na alqiwama na masu tsayuwa akan mata. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Maza masu tsayuwa ne akan mata saboda abinda suka ciyar na dukiyar su tun daga sadaki da sauran ciyarwa na yau da kullun, sannan kuma saboda fifikon da Allah ya ba bangaren maza akan bangaren mata ta wajen hankali da hangen nesa da iya daukan mataki da sanin abin da ya kamata yi. Saboda wajibi ne akan iyaye su dauki mataki akan iyayensu. Ba daidai bane a dauki waya mai tsada a baiwa yarinya, a bata dama ta yi abin da ta ga dama, a bata kuɗi ta sai data, ko kuma wata a ganta da waya mai tsada ba a san mai ta samu ba. Gidansu da kira ke cin abinci amma ta rike da wayar rabin miliyan ba sai ta samu ta ba, kuma kullun ta dauke da data. Ita ba ma'aikaciyar gwamnati ba, ita ba ƴar kungila ba, ita ba ƴar kasuwa ba, ita ba ɗiyar gwamna ba, amma wayar ta naira 1800, wata ma za ka ganta da guda uku. To ya kamata iyaye su dau wannan matakin, su sani Allah zai tambaye su akan amana ƴaƴan nan. Sannan ita kanta gwamnati, gwamnatocin kasashen da suka san abin da suke yi ba su saki waɗannan platforms sun haka kawai, babu firewall, babu katanga ba. Yanzu TikTok in muka dauki misalin sa a matsayin ɗaya daga cikin platform da suka fi kowanne shahara a ɗan ƙanƙanin lokaci, saboda duka an fara shi ne 2018, kamar shekara 5 ko 6 nan, amma ya kamo manya-manyan kamfanoni irin kamfanonin Facebook da makamantansu, kuma ya haura su a shahara. Amma akwai ƙasashen da kwata-kwata ba su yarda da shi ba, ƙasashe irin India ba su yarda da TikTok ba. A America ana sibin ɗin wato wasu bayanai da suke fita daga TikTok, ko da dan manufa ne ta siyasar duniya da alaƙar ƙasa da ƙasa da yaƙin wato technology, amma dai suna yin sibin ɗin su. Ƙasar Iran tana da firewall, ƙasar Saudi Arabia tana da shi, ƙasashe da dama ba su yarda kawai komai ya shigo ba. To ya kamata gwamnatin Najeriya ta da hukumomi wanda suke kula da harkar social media, digital world, akwai NITDA, akwai Ministry of abin nan wato information and digital economy, akwai hukumar tsaro ta SSS. Ya kamata idan ya daga cikin mas'uliyarsu su kiyaye wa al'umma mutuncinsu. Duk abin da yake barna ne ko shashanci ne a barbari yana shiga. TikTok a wasu ƙasashe ana amfani da shi ne don inganta technology, don nuna abin da kamar yadda sunan shi ke TikTok, wato amfani da lokaci kowane sakan da juya wasu a cimoriyarsa. Amma mu a ƙasashenmu content ɗin shi kowa ya san shirman da ke ciki. Da zarar an ce TikTok ma kamar is synonymous to barna, saboda haka za ka ga mutane dama ma suna kyamar shi. In an ce ma wance ƴar TikTok ne, kamar an ce ƴar iska. Saboda haka abu ne mai haɗari da ya kamata gwamnati ta duba. Sannan malamai suna iya mas'uliyarsu, an yi wa'azuzi, ana yin laksoci, ana yin hudugobi, ana wa'azi, kamar yadda yanzu gashi ma muna kwatantawa akan cewa mutane su ji tsoron Allah game da wannan. To sai kuma su kansu matasan wajibi ne su ji tsoron Allah, su san cewa su matasa, musamman iyamace, musulunci ya mata gata, ya bata falala, ya ce a tsare ta, a kiyaye ta, a tabbatar da mutuncinta an alkinta shi. Yaushe mace ta zama irin wannan da ake gani, ɗiyan musulmi, ɗiyan Bahaushe ko Bafullace ko Banufe ko Gwari ko makamantansu, wanda dukka waɗannan ƙabilun an san su da al'adu na alkunya, an san su da tsari, an san su da ɓoye mata da yi musu tarbiyya mai kyau. Amma a ce ya mace ta fito filin Allah kuma ta kafa kyamara, wanda wannan kafa kyamaran yana nufin ta yadda kowa a duniya ya gani kenan. Wani lokaci ma kamar da Balarabawa suke cewa alal hawa'i mubashara, wato abin nan live, abin nan take live coverage, live streaming, duk abin take yana tafiya kai tsaye zuwa duk duniya, lungu, ƙauye da birni, kowa ya gani. Kuma tana tunanin wai ta zama abin kallon mutunci tsakanin mutane, tana tunanin kuma shikenan yanzu mutumin kirki ne zai ce yana son aurenta. Ko mutum yana barna yana iya shege, zaka ji kowa namiji da mace suna cewa Allah ya ba su abokan zama na gari. Wato namiji ta kadari, macen kirki yake ne ba. Ta mace ta kadara, in ta gama ta kadarancin ta zaka tana cewa ne Allah ya ba su maza na gari. Duk wanda aka ce mata zaki aure ta ce ta samu miji na gari. To miji na gari zai doke baki zama na gari ba? Ai ba haka abin yake ba. Mutanen banza ƴan uwansu mutanen banza ne, mutanen kirki ƴan uwansu mutanen kirki ne. Saboda haka ni na ganin mas'uliya ce farko akan iyaye, sannan akan gwamnati, sannan akan hukumomin gwamnati, sannan akan shugabanni da 'yan siyasa, musamman waɗanda suke legislator, wanda suke yin dokoki. Wajibi ne su yi dokoki waɗanda za su zama sun taimaka wajen gyara tarbiyya. domin a yanzu ya kamata a ce mun kai lokacin da zamu fahimci dukkaninmu nan da duk wanda yake saurare na inda ya kai shekara 20 zuwa shekara 25 akan idan shi aka fara social media din nan balan tana ce wanda shekarun shi suka wuce haka kuma dukkan mu zamu iya assessing cewa barnar da ta haifar a waɗannan shekarun ba a taba wani sabon abu a cikin duniyar nan a wannan shekaru ɗari da suka wuce wanda ya faɗa barnar da ta haifar ba to ya kamata mu predicting cewa tunan da shekaru 15 20 30 kuma yana za a je kenan idan a yanzu tsakanin bayyana social media a kasashen mu shekara 15 ko 20 daga farkon shekara ta 2000 din zuwa yanzu to nan da shekara ta 2040 ko da 50 muna rayu kuma ma rayu yaya ake tsammanin zai al'amari ya kasance kenan sanda waɗannan da suke amfani da social media sun zama manya idan manyan yanzu ba su iya gyarawa ba su waɗanda dama a ciki aka haife su haka yake so su gyara kenan saboda haka babban al'amari ne da yake buƙatar state of emergency wajen gyara shi ya zama kowa a gidan shi ya tantance wace irin waya mata shi ke amfani da ita eh shi wace irin waya take amfani da ta shin suna da buƙata mai zuwa ga wannan waya me suke yi da wayoyin a ina suke samun kuɗin data wannan waya mai tsada da na ganki da ita kewanci ya aka kika siye ta kai ne kika samu ta tsakar dare nake ganin ki online me kike yi wani lokaci ka karbe wayoyin kawai sai ai formatting din su gaba da share da abin da kike ciki je ki sake saka apps ɗinki na ga wanda kike sakawa sannan kuma akwai ai hanyar ma da ake bibiya wanda wayar da ko yar ta zama baba yana da control akan me za a yi da ita to haka nan musamman mata aure mata aure wannan wata katangaggiyar mace ce kamar yadda shari'a take nunawa an hana ma wani yayi mata magana banza a al'adance ma a al'ada mata mutanen arewacin Najeriya duk mata da aka ce mata aure ce hulɗar mu da ita da mu'amala ta bambanta ko gaisuwa ce zaka ga ta bambanta mutum baya sakin jiki ya magana da mata aure amma mata aure ce yanzu take fitowa ita tun daga cikin ɗakinta ta kafa kyamara ta aiko da sakonni waje jikinta bata rufe yadda ya kamata ba kokarinta maza a janabai su ga wannan hotunan su ga wannan bidiyon su fara mata comment suna ce mata wow ai ta yi kyau she is beautiful she is a queen an african queen su fara mata thumbprinting wannan up haka yawa suna danna mata like kafin a ankara a ce ai an yi viewing su dubu kaza followers ɗinta sun karu to waɗannan followers ɗin babin da su ingila ta sai cikin jahannama shi kuma mijin yana nan da yusi wato wani alada alade domin da yusi shine mutum ne halin alade wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya shiga aljanna shine wanda bai san kishin iyalinsa ba bai san kishin ƴaƴan shi ba a lokacin ma da ake tayaban matan shi nan kafafa yake yi irin matan shi ta zama celebrity ta zama mai sunan ɗayan kalma banda celebrity shi ko da shi din ne ake faɗa celebrity ko ta zama mashahuriya yawa duk inda aka raga ya ce mashiga mijin larai mashahuriyar nan ta wuri kaza to wannan kaga sakare ne wannan bai san aikinsa ba wannan bai cancanci a bashi aure ba bai cancanci zama shugaba ko mutumin kirki ko wanda ma za a nemi shaidar shi akan abin arziki a cikin mutane ba kuma dukkan sanadiyar da ke kawo wannan abin shine tsabaragen mummunan kwaikwayo da muke da al'adun turawa da muka dauke su wata tsiya alhalin kuma ba wata tsiya bace illa ya wada ta kai mu wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa yace za a wayi gari al'umma ta suna bin sawun kafirai suna bin sawun wata al'umma kafa da kafa taki da taki aka ce Farisa da Roma yace to suwa nake magana in ba su ba kamar yanzu a ce America da Russia ko America da Ingila wato kafirai wanda suke takama da karfin soja suke takama da karfin tattalin arziki waɗanda kuma suka zama su ne masu faɗa a ji a duniya to su ne kuma waɗannan kafirai Allah ubangiji ya kyauta.
Amin ya rabu ya kai. Mu sauraro kuna tare da mu ne a cikin shirin da dan cikin jama'a. Inda muke tare da malam San Kamal Isha wa idan muka dawo insha Allah za mu koya a cikin shi. Barkan mu da dawowa a cikin shirin da dan cikin jama'a. Malam barka mu da dawowa.
Barka da yaji.
Ya mala a cikin bayanin da kai bayani kwarai da gaske. Ina da tambaya ne malam akan wannan maudu'i da muke tattaunawa akai.
Na'am.
Kai magana akan mata wayanda ba su da aure da kuma yanda za a kula da wayar yarinya kafin ta je ta yi aure da abubuwan da take sawa a cikin waya. malam zan fi ba wurin ƴan mace take da aure ƙarfi.
Na'am.
Shin a musulunci menene hukuncin ƴan mace da take dora kemara a gaba tana da aurenta tana da ƴaƴanta tana yin irin waɗannan abubuwa kuma mijinta ya san tana yi sannan kuma ya barta. Idan ma ta sa yana iya zama shine na farko da zai like kuma shine na farko da zai comment. Shin a musulunci menene hukuncin sannan kuma shi ma mijin da ya barta tana yi menene hukuncin sa?
To wannan zai shiga karkashin hukuncin da Allah ya yi wa mata umarnin da ya musu cewa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Allah ya ce wa mata ku zauna a gidanku kuma kada ku dinga fitowa irin fitowar maguzawan farko. Shine bayyana tsaraici, bayyana ado, shiga cikin ajanabai, wato waɗanda ba muharramanta ba. To kuma abin da take yi kenan, ko dai ta bayyana physically a ganta, ko ta bayyana virtually online, duk abu ɗaya ne. Domin abin da ake dai nema kar ta bari a gani, ta bari an gani. A yayin da Allah ya umarci maza kuma da cewa su kuma kullul mu'minu yaghuddu min absarihim, ka ce maza su rintse idanunsu. To ita ta fito ta bayyana jikinta, su kuma ba su rintse idansu ba, haka abu na gaba shine fitina. Dama ita mace a duk lokacin da ta cire hijabinta ta cuɗanya da maza da mata, to ta zama babban agent na fitina. Al-Imamu Ibnul Qayyim Allah ya gafarta masa a cikin littafinsa na wato siyasa, abin nan wato da yayi akan bayani akan shugabanci, yana faɗin wata magana muhimmiya, yake cewa wajibi ne ga gwamnati da take so al'ummarta su zauna lafiya ta tabbatar ta kafa dokoki da za su hana cuɗanyar maza da mata. A cikin ainihin wato littafin haka ya faɗa, yace wajibi ne, inda gwamnati tana so a zauna lafiya to ta tabbatar ta kafa dokoki da za su hana cuɗanya tsakanin maza da mata. To yanzu mun ga wani sabon hanyar cuɗanya. Idan da muna tunanin cuɗanya ne a kasuwanni da unguwanni da titina da makarantu, to ga cuɗanya yanzu ta hanyar virtual ikhtilati, wato za su cuɗanya ta hanyar abin nan lantarki, tunda a sanadiyar haka kowa zai ganta, za ta ga kowa, duk abin da ka saka akan Facebook live ko akan Facebook reel ko akan abin nan na Instagram ko TikTok, kaman fa abu ne da ka zo ka kafa akan layi kace kowa zai gani. Kai gara ma ka kafa shi akan layi a titi a nan cikin garin mu, na yafi sauki, tunda iya nan an yi an gama shi kenan an tashi. Amma in ka saka shi, wanda za su gani kai tsaye, wanda za su gani daga baya, da wanda za su yi ta sharing, da wanda za su yi downloading sa a nasu platform din, da wanda za su yi distorting din shi ma for their own interest, duk suna nan. Saboda abinda take yi cuɗan tsayiniya ne da ajani, kuma shari'a ta hana ta. Saboda tana cikin laifi ɗaya daga cikin kaba'ira na zinubai. Shi kuma mijinta da ya bata tana yi, yana daga cikin wanda suke at-tawa'un 'alal ithmi wal 'udwan, ya taimaka wajen saban Allah da kita alfarman Allah. Bayan wasa da yake yi da abinda Allah ya ɗora mishi na wajabcin wato kiwama akanta, tsayuwa akanta, da na wajabcin, domin kiwama kamar da as-sa'idi yake cewa, afwan al-jasas yake cewa, al-kiwama ta ɗauki kula da ita, biya mata buƙatun rayuwa, da kuma ladabta da ita idan ta yi laifi. Don al-kiwama da aka ce a kawamun alal nisa, ana nufin kamar yadda aka ce wani an bashi kiwon dabba, to dabban nan zai bata abinci, ya bata ruwa, ya kula da wurin baccinta da lafiyarta, sannan idan kuma ta wuce iyaka inda ya kamata ya kiwo, ya dawo da ita da lutar da ita. To haka ake so namiji ya zama akan matarsa, ya bata abinci, ya bata wurin kwana, ya kula da lafiyarta, rayuwarta, da addininta, da mutuncinta. Idan kuma tana nema ta kauce, ya dawo da ita kan hanya. An bashi hanyoyin da zai bi wajen dawo da ita kan hanya, tun daga kan wa'azi da ƙauracewa da nasiha, har in ta kama ana iya ɗan horanta da duka. To don haka wannan abin da yake yi laifin shi ya fi nata. Shi mijin yana zaune kawai, wani sahorani da shi, wai tana shiga matar shi tana da babban abin nan account a TikTok, ana ta ganinta tana juyi tana kaza, shine za a waye gari, wataƙila ma ba shi kaɗai ne mijinta ba, tana da wasu maza a gefe masu aiko mata kuɗaɗe, wanda suke mata DM ake cewa, ko wato suna aiko mata saƙo ta bayan fage wanda kowa baya gani. Saboda haka za ka ga wayoyin suna cike da security iri-iri, an sa thumbprint, an sa mai sunan shi lambobi, an yi waye saboda kada wani ya gane take ciki, kada a iya ganin abin da take ciki na batsala. To Allah dai yana gani, mala'iku kuma sannan suna ƙididdigewa. Na'am. 19 ne dai ana wannan 20 ba.
Mana a ƙarshe zaka ƙara yin kira. Duk da cewa ka riga ka yi bayani cikakke, amma zaka yi mana kira a takaice akan iyaye, akan su ƴan matan da kuma matan auren gaba ɗaya. Saboda mutane da yawa ma suna ganin idan har baki hawo TikTok ba, ko kuma baki social media kina fuskan ba baki waye ba.
To gaskiya wannan wayewar wato irin abin da ake cewa abin nan mai shiga rijiya ko ci gaba ne na mai shiga rijiya, mai haƙin rijiya, ba ci gaba ne na arziki ba. Kuma ni kiran da nake a nan musamman na ƙara maimaita kira zuwa ga iyaye. Iyaye su ɗauki masuliyar da Allah ya ɗora musu da kyau. Ba za su kawo ‘ya’ya duniya kawai su bar su haka nan babu tarbiyya, kuma su ɗauka wai wannan shi ne ci gaba ba. Wannan ba zai hau musu ɗa mai ido ba. Yanzu ku duba ku ga yadda wato yawaitan mace-macen aure ya yawa. Ana ɗaura wasu yau, gobe suna kwancewa. Saboda hatta su ‘yan TikTok ɗin, duk wanda ya auri wata ya ga cewa kai wannan ta fi shi iya rashin mutunci ba zai zama da ita. Ta yi aure, amma kuma ba ta yi aure ba. Mazajenta iri-iri, samarin ta ci gaba da hulɗa da su. Wasu mu'amalan take ba a san ma yaya suke ba. Sannan kuma tunda waɗannan wayoyi sun zama ma mutane musiba, mutane ba za su iya rayuwa babu su ba, to yaya akwai abubuwan arziki na alheri da ake a ciki? Akwai kasuwanci, akwai hanyoyin talla, akwai hanyoyin neman ilimi, ilimin nan na boko ne ko na Muhammadiyya, akwai inda ake a samu kuɗi na halas, akwai sana'o'i da yawa, akwai waɗanda suke mutanen kirki da suke yin sana'o'insu ko suke ƙara promoting businesses ɗinsu ta hanyar amfani da social media. Dan me yasa tunda kin jarabtu ya zama miki addiction, ba za ki iya bari ba? Me yasa ba za ki yi wani abu positive wanda zai amfane ki, ya amfani al'ummaki, ya samu miki da ilimi, ya ba ki damar haɗuwa da mutanen kirki da za su koya miki addini, ko ya ba ki damar samun sana'a ko gyara sana'arki ko samun wata ƙaruwa mai amfani? Me yasa ba za ki yi haka ba? Me yasa sai abin da shaitan yake miki wahayi shi ne za ki ba da muhimmanci a kansa a cikin social media? Kai kuma uba ko miji, me yasa ba za ka kalli waɗannan abubuwan da ba su ɓuya ga kowa ba? Babu wani wanda yake rayuwa a yanzu wanda ya san abin da ake social media wanda zai ɓuya gare shi cewa akwai waɗannan matsalolin. Kowa ya sani cewa akwai waɗannan matsalolin, kuma yana magani. Ai, zai ga status ɗinta, zai ga account ɗinta, zai refresh ne ya sake ganin menene latest abin nan da ta saka, latest abin nan post da ta yi ko update, duk zai gani. To da zaran ka ga abu yau mara kyau, gobe ka ga mara kyau, kuma shikenan kawai sai ka shiru. Haka za ka dinga yawo kawai tsirara, kowa yana kallonka, kana tsammanin wai kai ka sa sutura. To gaskiya saboda Allah, abin da za a gaya wa kowa a farko da ƙarshe shine jama'a mu ji tsoron Allah. Sai da cewa Allah ya kawo wannan duniya ne don mu bauta mishi. Allah bai kawo wannan duniya don mu yi badala ba. Allah bai kawo wannan duniya don mu biye ma waɗannan kafirai Turawa mu ce duk abin da suka yi haka ma za mu yi ba. Su da kansu a yanzu sun shiga cikin yanayi na ruɗani game da inda waɗannan abubuwan suka kai su. Duk da ba su da addini, amma suna da nasu al'adun, wanda a yanzu zaka ga akwai bincike da aka yi da yawa don samar da mafita akan waɗannan matsalolin. Kuma ƙasashe da dama sun fara aiwatar da waɗannan recommendations ɗin. Shi yasa kamar yadda na faɗa a farkon shirin cewa ƙasashe da dama sun sa firewall, sun saka ƙa'ida ta tace abin da suke ganin ya dace da al'adunsu ko da tunaninsu, sannan su bari ya shiga cikin ƙasarsu ko a iya assessing. In ba haka ba, yanzu ko ƙasar Saudi Arabia ka je, duk wanda yake zuwa Umara ya san wannan, ba ka iya yin video call na WhatsApp daga ƙasar Saudi Arabia saboda an toshe shi. Idan kana so kai magana da a Najeriya, banda video call sai riga sun toshe. Yana da gaskiya abubuwan da aka toshe ba a bari a yi, sai dai kayi vocal, kayi audio, saboda a rage rawan ɓarna. Akwai abin da ba ka iya samun shi a YouTube, da ka akan YouTube, amma idan ka zo za ka ɗauki video wanda yake mummuna ne, blue film ne ko pornography ko makamantansa, sai ka ga it's not downloadable, ba ka iya accessing ɗinsa. A Saudi Arabia akwai wannan, a Iran akwai wannan, a China akwai wannan. Kaga kenan ba ƙasashen musulmi ne kadai suka fahimci haɗarin abin ba. Duk wata ƙasa da ta san mutuncin al'ummar ta take hangen meye goban al'ummata tana da wannan ka'idojin haka India mafi yawan kasashen nan da suke cikin BRICS wato masu tasowa a tattalin arziki suna da wannan tunanin game da yadda za su alkinta kasashen su gyara su mu ne kawai na aka bar kasar mu maftuha ala misra'iha budaddi yayin da ka san kankana inda ka buga mata wuka sai dai kawai kaga ta tsage ubangiji Allah ya kyauta Allah ya kawo mana mafita
Sai na ci shi ka garaje sunana ake cewa mu haɗa wannan ko idan Allah ya yarda